الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوم شاترا قوتاً ta miladiya zamu ci gaba da darasinmu na tafsirin alqur'ani mai girma a cikin wannan masallaci na alqur'an kuma kamar yadda muka saba zamu fara da amsa tambayoyi da ɗan uwa suka rubuto da suka rubuto a tambayar farko wannan ɗan uwa yake yace yana da tambaya akan wanda ubansu yakan yawan tsinuwa idan an masa laifi koda bai taka kara ba sai ya ce shegu tsinannu kuma ya matsayin tsinuwar take kuma don Allah a yi wa iyaye kira akan haka wassalam sai wannan yana daga cikin babban hadari annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargadi iyaye yace la tad'u ala anfusikum wala tad'u ala amwalikum wala tad'u ala abnaikum la tuwafiqu sa'atal ijaba annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ku yi makanku mummunan addu'a kada ku yi madukiyarku mummunan addu'a kada ku yi ma ƴaƴanku mummunan addu'a kada ku dace da sa'ar da Allah yake karban addu'a idan ka ce ya dan ka tsinanne a sa'ar da Allah yake karban addu'a ya karba shi kenan sai tsinuwa ta bi shi domin addu'ar uba akan dan sa karbabbiya ce addu'ar da uba yayi ga dan sa karbabbiya ce haka ma idan yayi wanda take bakarara mummuna akan sa Allah sai ya karba sai ya zamanto ya lalace saboda haka kada iyaye lalle su kula kada shaydan yazo ya rinjaye akan su saboda fushi daga shaydan yake ka zo kai ma danka addu'a ya lalace me alkhairin da zaka samu idan ya zamanto kan cewa Allah ya tsine ma danka ya zamanto babu alkhairi tare da shi gara ma baka same shi ba domin fa'idar da ake samu a cikin haihuwar shine ya taimaka maka to yanda ya zamanto kan ya taimaka maka a duniya da lahira taimakon sa a duniya ya karfafa ka yayin da kai rauni bayan ka mutu ya rinka maka addu'a kikkiawa aiki ya rinka kai maka bayan baka yi duk wani abu da yake yi ko bai maka addu'a ba ma duk abin da yana bautar Allah yana cikin mizaninka to idan ya zamanto tsinanne ba zai yi komai ba sai dai ma ya zamanto kan cewa ya janyo maka bakin ciki a duniya da dana sani a lahira saboda haka kada mutum ya biye ma shaydan ya zamanto yana sakin bakinsa akan addu'a mummuna ga ƴaƴansa hatta abin hawa wata ran daga cikin sahabbai wani ya tsine ma raqumar da yake haya akan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tashabuna taqatun mal'una taguwar da aka tsine mata ba za ta kasance tare da mu ba yace sai dai ya fita daga cikin jama'a saboda haka lallai wato ayi ma baki linzami iyaye kuma wannan kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan narkon ya nuna kan cewa addu'ar za ta iya fada ba za a ce a'a ai ba komai addu'ar ba za ta bi su ba addu'ar za ta bi yara addu'a za ta biya ran gara mutun ya saba ma bakinsa da fadan alkhairi bisa ya saba ma bakinsa ya saba wa bakinsa da fadan magana wanda bata dace ba domin irin waɗannan Allah madaukakin sarki zai amsa zai karba musamman in kuma ga mala'iku suna kusa da suna yawo suna zuwa wurare da mu'minai suke kuma suna cewa amin akan addu'ar da suka ji kace ma dan ka tsinanne mala'ika yace amin shikenan sunan ta tabbata a gare shi ya lalace wal iyadu billah wannan yace mutun ne yake da yar sa budurwa tana yawan tambayar sa akan tana son zuwa masallaci domin yin sallar asham shi kuma yana hana ta saboda tsoron yanayin yadda duniyar ta zama abin tsoro ga ƴan mata dake abin tsoro ga ƴan mata dake yaudara wato zuwan mata masallaci hakika annabi sallallahu alaihi wasallam yayi izini yace idan matan ku sun nemi izinin ku kan su je masallaci kada ku hana su amma ya kuraitar da su da su zauna a gida su yi sallah amma yayin da ya zamanto kan cewar akwai bukatar wato akwai za su samu nishadi da albarkar haduwa din dan ayi sallah, saboda ɗaya daga cikin albarkar yin sallar ashan a cikin jama'a shine hadisin da Abu Dharr ya ruwaito, cewa man sallama al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul layla, wanda yayi sallah tare da liman har aka yi sallama da shi, za a rubuta masa cewa ya kwana yana sallah. To wannan zai iya sanya abinda zai zama to kan cewa su fito domin su zo su samu wannan albarka. Shi yasa ma a zamanin Sayyidina Umar, yayin da ya zama to ya ayyana liman da zai rinka yin ashan, sai ayyana liman na maza da liman na mata, liman na maza da liman na mata, saboda haka wannan nuna haduwarsu din domin ayi sallah matlub abu ne wanda ake neman sa a cikin shari'a. To sai dai kuma koyaushe ka'idar shari'a tana nan, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, kawar da barna ita ake gabatarwa akan kawo gyara, maslaha ne su zo su halarci sallah a cikin jama'a. To amma idan ya zama cewa akwai barna, to a kawar da barnar shine za a rinjaya. Idan ya zama kan cewa zamani ya ɓaci, yanda zai zama cewa akwai an maida wajen sallar ashan din wajen haduwa, ko kuma yarinya za ta zo, sai a yi mata waya ko a yi mata flashing ko a yi mata text ta sulale ta fitar daga cikin masallaci su je su haɗu tare da saurayi, in watakila ma ya ɗauke ta ya tafi da ita wani waje, sai tukuna an ya sun daidaici daidai an kusan fitowa daga sallar ya dawo da ita. To wannan sai ya zamanto wannan dalili ne kan wato a hana zuwan su masallaci, ba ma iyayen ba, hatta musulmi su wato ɗauki makamai da za su matakai za su hana irin waɗannan zuwa masallaci. Ya yarinyar da aka kan cewa tana haka, sai a hana ta zuwa masallaci. Kuma irin wannan ya kamata in hizba su sa ido akan irin wannan, da saboda maganin barna a cikin al'umma. Masallatai wajen da ake bautar Allah, wajen da ake tsayar da ambaton Allah, kada kuma a mayar da su waje ne wanda za a yi tawassuli, wato za a maida shi tsani domin saban Allah madaukakin sarki. Saboda haka shi wannan wanda yasa take yi masa nacin kan ta zo masallaci, idan ya zamanto kan cewar wato ya aminta da tsoron Allahnta, kuma za ta fita irin ta shari'a, ba ta sa turare ba, ba ta kwalliya ba, ba ta fita wanda yake za ta janyo hankalin maza ba, kuma yanayin masallacin da za ta je akwai killata, akwai tsari, to babu laifi ya kyale ta zo domin ta samu alkhairi ta halarci addu'ar musulmi. Amma idan ya zamanto cewar wannan abin ba zai tabbata ba, akwai jin tsoro na fitina a gare ta, ko kuma ita kanta za ta fitinu waɗansu, to wannan ya ɗauki mataki, wannan sai ya hana ta, domin ka'idar shari'a da ta ce dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Wannan ya ce ni buri na a ja hankalin mutane, musamman 'yan boko, kan kai 'ya'yansu da suke zuwa makarantun kafirai wai don kawai su ji yaren turanci, wanda yake duk irin ilimin musulmi ko a ingila ya doktora akan boko, ba za su kai masa 'ya'yansu in har ya bude private school ba, don Allah yara anan suke daukar aqidar cewa musulmi da kafiri duk abu guda ne. Abun kunya ma shine a garuruwan mu na musulunci ba ma mu wato ba ban gane dai abin da ya rubuta ba, wato mu ma mun kasa gudu daga wannan. Wannan yana daga cikin wato aibin wannan zamanin namu, waɗannan makarantu, duk da yake yanzu musulmi suna kokari suna kafa makarantu na karatun zamani. Shi karatun zamani larura ne, fard kifaya ne, farilla ne na kifaya, dole musulmi su san shi saboda abinda zai tabbatar da kariya ga al'umma. Kamar yadda malamai suka rinka fatawa ne akan ilimin likitanci a zamanin su imam, tun zamanin su imam Shafi'i suka rinka magana akan cewa wannan fard kifaya ne. Malamai daga baya suka biyo bayansa, duk sun yi maganganu, kamar yadda malaminmu Sheikh Muhammad al-Mukhtar al-Shinqiti ya bayyana a cikin littafinsa Ahkamul Jaraha al-Tibbiya. Saboda haka wanda suke ta cewa boko haramun ne da sauransu jahilci ne da rashin sanin maganar malamai da kuma magana a cikin addini ba da hujja ba. Malamai tuni sun riga sun yi bayanin waɗannan abubuwa. Saboda haka sanin wannan ilimi larura ne, dole ne musulmi su san shi, dole ne 'ya'yan musulmi a sanya su san shi, domin in ba san shi ba kafirci ne zai rinjaye akan musulunci, kuma kafirai su rinjaye akan musulmi. To amma dole a ɗauki matakai na a rage ɓarnar da ke cikinsa. Yana daga cikin ɓarnar da ke ciki ya zamanto makarantun sai kafirai ne suke da su, kuma suna assasa irin tarbiyyar kafirci a ciki. To wannan dole a ɗauki matakai na rage ɓarnar. Yana daga cikin matakan musulmi su kafa makarantun, ko kuma musulmi da suke da yaya a makarantun waɗanda suke na kafiran su tsaya akan cewar za a yi abubuwa na tarbiyyar musulunci na sanya karantar da addinin musulunci a makarantun da kuma rashin yadda da a sanya ma yaya a sanya ma yara tarbiyya irin ta wanda ba ta musulunci ba ko a ce za a sanya za a tilasta su sanya tufa wanda yake ba na musulunci ba ko a ce za a tilasta yara su sanya gajeren wando in samari suna sanya gajeren wando yara ƴan mata kuma suna sanya skirt ƴar karamar skirt wanda take iya gwiwa duk irin waɗannan dole ne musulmi su dauki matakai kamar da yanda musulmi suka yi dan game da yaran su da suke zuwa makarantar St. Louis da St. Thomas da sauran su sun yi bakin kokari kan su rage barnar to irin abin da ya kamata kenan amma yayin da ya zamanto ma kan cewa musulmi sun kafa nasu makarantun to shikenan baki alaikum sai ya zamanto abin da ake nema na samun ingantaccen karatu din an samu a makarantun musulmi ba sai ka je makarantu wanda suke ba na musulmi ba wanda ake nema a gurbata tarbiya sannan mu sani ilimin boko ba wai kawai ya tsaya akan karatu akan harshen turanci bane ba yaran turanci kawai ana ilimin boko yanzu da yare daban-daban mutane suna karatu a kasar Turkiya da yaran Turkiya wanda yake kasace ta musulmi da yaran Turkiya kuma su zo su fahimci ilimin zamani din yanda ya kamata amma sanin shi kansa yaran ana buƙatar sa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka je aka koyi yaran Yahudawa a zamanin sa domin ya zamanto kada musulmi ya zamanto sun aminta domin musulmi su samu aminta daga sharrin su saboda haka wannan matlub ne ana neman sanin yare amma ilimin boko ya fice kawai batun sanin yare din dan haka ka'ida dai wato a nemi yadda za a tabbatar da maslaha ga addini da kuma al'ummar musulmi tare da maganin barnar da ke cikin hanyar da za a samu wannan maslaha wanda ke kuma wannan za a iya yi tare da fadaka da wayar da kan al'umma kuma yana daga cikin hanyoyin da za a bi shine iyaye su kula da yi ma ƴaƴansu tarbiyya da ya zamanto kan cewa kamar yadda suke ilimin bokon kuma a samu musu ilimi na addini a samu musu ilimin alqur'ani ya daga cikin wannan ne yasa a nan cibiyar ta alqur'an muka shirya wato horo a cikin hutu domin a sa yara su musu horon hadda alqur'ani cikin kwanakin hutu to amma saboda yanda siyasar ilimi a kasar nan ba a damu da ita ba gwamnati ba ta damu da siyasar ilimi ba sauran kasashe za ka ga tun daga yan kananan yara da suke nasiri har waɗanda suke jami'a lokaci ɗaya suke hutu to hakan aka yi hutu a lokaci ɗaya duk makarantu suna hutu zaka iya shirya tsara karatu wanda yaran musulmi da ba su samu ilimi mai zurfi ba na addini a lokacin da suke karatun shekara a makarantun su na boko za su zo su samu ilimi mai zurfi a cikin wannan lokacin da hutu wanda shi muka yi kokari mu yi a nan waje amma ba a samu akalla kasa da sati uku aka samu yara suke kuma alhamdulillahi mafiya yawan yara sun haddace a cikin ƴan wannan kwanaki 10 kadan yara sun haddace izifi biyu akwai wanda suka haddace izifi 8 wanda suka haddace izifi 5 kowa dai gurgudan irin himmar sa aka samu aka wato irin wannan iyaye su himmatu da yin wannan kuma yana daga ciki ya zamanto kan cewa a kirawo hukumar kasar nan da kuma su kansu hukumomin makaranta wanda suke masu zaman kansu daidaita lokacin hutun su domin ya zamanto kan cewa al'ummar musulmi sun samu fa'ida na lokacin hutun ba kawai sai dogon hutu ba kowane hutu na shekara ma kamata ya shirya irin wannan domin ya zamanto kan cewa yara su samu damar wato sanin ilimin tarbiyyar addinin musulunci wannan tun shekarun baya aka fara bana manta tun lokacin muna karatu a Madina Malam Jafar Allah ya ji kansa yake bani labarin abinda aka shirya irin wannan a jihar Bauchi a garin Bauchi wanda aka shirya wannan taro wanda aka yi ma yara horo wajen karatun alqur'ani da ilimin tajwidi da ilimin fiqh a lokacin hutu kuma yaran suka samu fa'ida babba to irin wannan idan ya zamanto kan cewar muna da kyakkyawan manufa muna da hangen nesa mun damu za mu tsaya ne tsayin daka mu ga kan cewar an yi abin da zai zamanto shine ya koma da maslaha ga zuriyar mu Allah ya mana gaban katar Allah ya shirye wannan al'umma ta mu ya shirye wato zuriyar mu gabaki daya ya zuwa ka tafarki madaidaici
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تنووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
الله تعالى يجي يا أيها الذين آمنوا يا قوة عندك إيماني كونوا قوامين بالقسط وزمنتو masu isa matuka wajen tsayar da adalci a cikin hukunci shuhada alillah ku zamanto masu yin shaida saboda Allah wato masu yin shaida ga mai haƙi saboda Allah walau ala anfusikum aw alwalidaini wal aqrabin koda wannan hukuncin da za ku yi da kuma wannan shaidar da za ku bayar za ku yi ne akan kanku ko kuma akan iyayenku ko kuma akan dangi makusanta in yakun ghaniyan aw faqira wanda kuke hukunci a gare shi ko kuke hukunci a kansa ko wanda kuke yi ba da shaida domin sa ko wanda kuke ba da shaida a kansa in ya kasance mawadaci ko kuma faqiri fallahu aula bihima wato kada ku yi zalunci wajen yin shaida ko kuma wajen yin hukunci Allah shine mafi cancanta da shi fala tattabi'ul hawa dan haka kada ku bi san rai an ta'adilu har ku bar yin adalci wa in talwu idan kuka karkata wajen hukunci aw tu'ridu ko kuma kuka kauda kai ga barin yin adalci ko kuma ga barin bayar da shaida fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira to ku sani Allah ya kasance kuma bai gushe ba mai cikakken sani ne da abin da kuke aikatawa bayan Allah ya yi bayanin hukunci wato matsayin adalci a cikin rayuwar iyali sai kuma yazo yayi bayani akan yin adalci a cikin babban sha'ani shine adalci wajen hukunci tsakanin mutane wanda shine abin da yake sa al'umma ta tabbata cikin wato zaman lafiya da ci gaba da kwanciyar hankali da wadata yin hukunci da adalci da ba da shaida da gaskiya ko yaushe zaka ji ana ta magana rule of law ana ta magana wato bin doka domin shine abin da zai tabbatar da ci gaba ɗaya daga cikin abin da dukkan wata daula take a wannan zamanin namu in ƙasa tana nema ta samu waɗanda za su zo su kawo jarinsu su cigar da dukiyarsu cikin wannan ƙasar abin da za su soma bincike masu neman kawo jari shine su ga yaya ƙasa take dangane da shari'a dangane da bin doka ana yin doka ana yin hukunci ba sani ba sabo bisa adalci ko ku ba a yi saboda muhimmancin adalci shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya kebance kuma wannan umarni akan wannan yace ya ku wanda kuka yi imani kunu qawami ku zamanto masu isa matuka alqawam siga ce mubalaga siga ce ta isa matuka wajen tsayuwa da adalci kuma sai aka ce bil qisti ba a ce bil adli ba domin al qist da'a al-adl dukkanin su ma'anar su adalci sai dai an fi kebance ma'anar al-qist wato adalci na al-qist wajen yin adalci wajen hukunci adalci wajen alƙalanci aka ce wato ku zamanto masu isa matuƙa wajen tsayuwa wajen tsayi da adalci wato in kuna yin hukunci kada ku kuskura ku yi zalunci ko mai ƙanƙantarsa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi matsayin masu yin adalci wajen hukunci yace al-muqsituna ala manabir min nur ala yaminir rahman wa kilta yadayhi yamin masu yin adalci suna kan waɗansu minbarai na haske a hannun daman Allah ar-rahman hannayen Allah gabaki ɗaya yamin ne ba shi da hannun hagu dukkanin sa dama ne domin hagu tana kinaya tana ishara ne ga tawaya shi ko Allah ba wani abu nasu wanda yake tawaya to wannan ya nuna matsayin su ya nuna kusancin su da Allah jalla wa ala ranar alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin bayanin su waye waɗannan al-muqsitun yace su ne masu yin adalci a cikin iyalansu da kuma a cikin ƴaƴansu da kuma a cikin dukkan abinda aka dora musu nauyi na wilaya wato na al'amarin hukunci shine ko shugabanci ko alƙalanci to Allah yace ku zamanto masu isa matuƙa wajen wato bayar da wajen tsayuwa da adalci wajen haƙƙin Allah da wajen haƙƙin bayin Allah yin adalci wajen haƙƙin Allah shine kada kai amfani da ni'imar Allah wajen saba masa kai amfani da ni'imar Allah wajen bautarsa yin adalci wajen haƙƙin bayin Allah shine dukkan haƙƙin da yake kanka ka bayar da shi kuma duk haƙƙin da ake nema daga wajenka ka bayar da shi dan haka wanda Allah ya dora maka ciyar da shi ka ciyar da shi ba ka ketare ka bar iyalinka ba ka ce zaka ba su naira 50 shine kudin cefane kai kuma ka je a shirya maka shinkafa da nama da salad da ka farfe su da naira 500 su kuma ka bar su da naira 50 wai shine kudin cefane wannan shine zalunci kuma wannan dabi'ar mu ne wannan dabi'ar mu ne a kyalama ce kaga yanzu da asuba zaka fita in kana tafiya sallar asuba zaka ga waɗanda suke tafiya gidan da ake raba hatsi ko masara da asusuba zaka gansu mata ne duk gaba ɗaya mata ne ina mazan su suke sun tsallake sun basu sun tozarta haƙin da Allah ya dora musu sun yi zalunci bakin zalunci sun kyale su da yara saboda yaran wa za su yi ba kuka iyayen su mata za su yi ba kuka ina ma suka ga uban ballantana su yi masa kuka sai a bashi abinci shi kuma yana ganin wai ya bada kuɗin cefane tunda ya bada naira 50 har yanzu fa akwai mutanen da suke bada kuɗin cefane naira 50 ga mace da ƴaƴa wajen tara to wannan shine zalunci Allah ya hana wannan yace kunu qawamina bil qis ku zama to masu isa matuƙa wajen tsayuwa da adalci sannan yace kuma shuhada alillah ku zama to kuma masu bada shaida saboda Allah ku bada shaida saboda Allah wa an aqimu shahadata lillah ku tsayar da shaida saboda Allah ba dan wani abun amfanin duniya ba wannan yene ya nuna kan cewar ba a karɓar lada wajen bada shaida Allahumma sai a cikin hali guda ɗaya idan ya zama to shaida bata ayyana akan mutum ba akwai shaidu da yawa kuma wanda zai je ya bada shaida yana buƙatar kuɗin mota ko yana buƙatar ya bar wata harka tasa to idan ya je ya bada shaidar aka bashi wani abu a maimakon wannan babu laifi ya ci halal ɗin sa ne kuma shi yasa a daular musulunci saboda muhimmancin shaida ya zama to aka rinka samun waɗansu mutane aka ce to ku ga albashi za a rinka biyan ku ku zama to ku ne masu ɗaukar shaida wato kamar da yadda ake yin ofisoshin lauyoyi wanda za su je su rubuta contract ko kuma su je su shaida su cike affidavit da sauransu duk irin wannan aiki shaida ne kuma su ce a ba su kuɗi akan wannan to wannan a zamanin a cikin tarihin musulunci kamar yadda malaman da suke rubutu akan alƙalanci suke bayani akwai irin wannan wazifar akwai irin wannan aikin wanda ake sanya su akan cewa waɗannan masu yin shaida ne in kana in an je za a yi ciniki ka sai ka tura musu akwai abin nan akwai shugabansu sai ka tura ofis ɗinsa a turo maka wanda za su yi shaida a cikin wannan ciniki idan saki aka yi wajen aure a turo maka wanda za su yi shaida tunda Allah ya ce wato a samu shaidu a kafa shaidu to Allah ya ce idan za ku yi shaidar ku yi ta saboda Allah sannan ya ce walau ala anfusikum koda hukuncin za ku yi ma kanku ne wato koda kanku za ku yi ma hukunci ku yi adalci koda kanku za ku yi ma shaida ku yi adalci ya mutum zai ma kansa shaida shine yayi ikirari shaidar mutum akan kansa shine ikirari ka ce na shaida cewa wane yana bi na bashi wannan ikirari kenan kai dan Allah saboda in ma baka faɗa ba ranar alkiyama Allah madaukakin sarki zai sanya gabobinka su yi maka shaida a rufe bakinka a sanya kafa tai magana cinya tai magana hannu yayi magana yace lima shahidtum alaina me yasa kuke mana shaida qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kull shay Allah da ya sanya kowane abu mai magana yayi magana shine mu ya sanya mu kuke magana وما كنتم تتدرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون بكو تماني كان cewar wato Allah zai sanya waɗannan gabobi na ku su muku shaida ba kun tsammanin kan cewa ma Allah ya gafala bai san abin da kuke aikata ba Allah ya sani kuma ya sanya waɗannan gabobi din su zaman to shaida akan ku sannan Allah ya ce idan halin mawadaci ne ya samu wanda za ku sheda a kansa ko wanda za ku yi hukuncin a kansa ko kuma fakiri ne, kada ku ce za ku bi san rai ku ki yin adalci. Allah shi ne ya fi cancanta da su. Wato wani lokaci za ka ga mutum ai mawadaci ne, ya zo ana rigima da shi a kan abin da bai kai ya kawo ba, sai ka ce haba wannan ai mawadaci ne, ai bai kamata ba, da yaushe zai tsaya wane kamar wane ya zamanto yana rigima da ana rigima da shi akan naira 50, mutumin da yake da miliyoyi sai ka ce je ka kawai sai ka sallami karar ka bada haƙin gare shi, ya zamanto kai ba haƙi kake duba ba, kana duban wanda ya kawo karar ne. Komai wulaƙantacciyar haƙi, komai rashin kimar haƙi, haƙi ne. Kada ka ce za ka duba wadatarsa ka ce ya fi ƙarfin ya ce wannan abin ya ɗaka shi da ƙasa, ko kuma ka duba talaucinsa kana ganin kan cewa shi fakiri ne dan an zo ana rigima da shi akan wani abu wanda yake bai kai ya kawo ba, a kyale masa mana, sai ka ce kai ka nuna ka fi jin tausayinsa, ka nuna ka fi sanin maslaharsa. Allah ya ce kada ku yi wannan, fallahu aula bihima, Allah shi ne ya fi cancanta da su, shi ya fi sanin maslaharsu, shi ya fi kula, shi ya fi cancanta ya jibinci sha'aninsu ba ku ba, dan bayinsa ne ba bayinku ba ne, ku dai abin da aka dora muku bin gaskiya kowane hali ne. Dan haka sai Allah ya ce falata tabi'ul hawa, kada ku bi san rai. A cikin wannan akwai ishara da cewa mafi girman abin da yake hana yin hukunci da adalci da yin shaida da gaskiya shine bin san rai, bin hawa, san rai, abin da zuciyarka ta karkata gare shi na amfanin duniya ko na yabo ko na sauki gare ka ko ga wanda ka karkata ya zuwa gare shi, wannan shine yake sanya ake wato ba a yin hukunci, yake hana mutane yin hukunci. To shine sai Allah ya yi mana wato wa'azi da barin kada mu bi san rai. Fala tattabi'u al-hawa an ta'dilu, ay fala tattabi'u shahawati anfusikum al-mu'arida lil-haq, kada ku bi shahawaice rayukanku waɗanda suke saba ma gaskiya. Fa innakum in tabatumuha adaltum 'anis-sawab, in kuka bi su to za ku karkata ga barin yin adalci. Ai wato in shine ma'ana an ta'dilu, ay an ta'dilu, ay anil 'adl, an wa ma dakalat alayhi fi ta'wil al-masdar. Fala tattabi'u al-hawa an ta'dilu, ay an ta'dilu, kada ku bi san rai ga barin yin adalci. Wato bin san rai shine zai hana ku yi adalci, dan haka duk wanda ya kubuta daga san ransa wuffiqa lilhaq, za a shirye shi zuwa ga gaskiya, wahudiya ila siratul mustaqim, za a kuma shirye shi zuwa ga tafarki madaidaici. To bayan Allah ya bayyana cewa wajibi shine tsayuwa da adalci, ya hana kuma yin zalunci, kuma shine wato mutum ya zamanto ya karkata harshensa ga barin gaskiya, to shine sai kuma Allah ya narko ya ce wa intalu, idan kuka karkata shine wajen yin hukunci din, kuka karkata wajen ku yi hukuncin da ya dace saboda wadata ta wanda kuke hukuncin a kansa, ko kuma saboda talauci ta wanda kuke hukuncin domin sa, ko kuma kuka ki bada shaida, kuka karkata wajen bada shaida, kuna ganin gaskiya ku kauce mata saboda wani abu da kuke gani shine ya dace a bisa naku mizanin, ba mizanin gaskiya ba, ko kuma auto'ridu, ko kuma ku kauda kai ku bujire, shine ku ki yin hukuncin, ku ki tabbatar da gaskiyar hukunci, haƙi ya tabbata, ku ki ba ma mai haƙi haƙin sa, ko kuma ku ki zuwa ku bada shaidar saboda kuna ganin kan cewa wani bai cancanta a bashi wannan haƙin ba, duk da yake haƙin sa ne. Shine bambancin tsakanin al-layyi da kuma al-i'rab. Al-layyi shine ku ki wato ku ki yin hukuncin da gaskiya, ko kuma ku ki bayin shaidar da gaskiya. Wannan al-i'rab kuma shine kun yi hukuncin, kun ga gaskiyar ta tabbata, amma ku ki aiwatar da shi, ko kuma ku ki zuwa ku bada shaidar bayan ta ayyana akan ku za ku bayar. To idan kuka yi ɗaya daga cikin wannan, wa in talu aw turidu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira, to Allah masani da abin da kuke aikatawa, wanda a cikin wannan akwai narko, tunda Allah ya sani ma'ana zai muku sakayya akan wannan. A cikin wannan wajen yin hukunci, ai wajen yin bada shaida saboda Allah, waɗansu malamai sun kayyade cewa idan akwai tuhuma a cikin shaida, in akwai tuhuma a cikin shaida, to mutum ba zai bayar da shaida ba, shine suke sanya kamar shaidar da ga ubansa ko uba ga ɗansa. Uba ba zai yi shaida ga ubansa ba, uba ba zai yi shaida ga ɗansa ba, domin akwai tuhumar kan cewa yana yi ne don ya janyo masa maslaha, musamman ma in dukiya ce. Da ba zai iya kai ubansa a matsayin mai shaida ba, wannan shine maganar jumhurin malamai. mafiya yawan malamai akan haka suke shine mazhabar imamu Malik da imamu Abu Hanifa da imamu Shafi'i da kuma riwaya al-mashhura a mazhabar imamu Ahmad haka zalika da ba zai sheda ga ubansa ba mace ba za ta sheda ga mijinta ba miji ba zai sheda ga matarsa ba amma dan uwa zai iya sheda ga dan uwansa ko ya sheda a kansa ka'idar dai shine idan akwai tuhuma duk da Allah ta'ala ya ce a tsayi a yi wa ashidu da wai adli minkum ku shai wato ku kafa shaidu masu adalci tsakaninku dukkan wanda yake mai adalci za a iya ba shi shaida sai dai idan akwai tuhuma in akwai tuhuma ba za a karɓi shaidarsa ba sai dai idan ya zamanto adali ne mubarraz adali mubarraz shine adali wanda yake ba a tuhumarsa da wani karkata ya zuwa ga zalunci saboda tsayuwar addininsa da istiqamar sha'aninsa da rashin da kuma tsoron Allahnsa da rashin karkatarsa ya zuwa ga san rai to shi wannan ko ga waye idan ya sheda sai a karba amma idan akwai tuhuma ka'ida shine tuhuma tana hana karban shaida idan ya zamanto kan cewar wani kusanci ko wani sababi zai sa a tuhumci wanda yake ba da shaidar nan amma asali shine cewa kowa zai iya sheda ga kowa kuma ai shaidar nan saboda Allah yin daukan shaida ba wajibi bane farilla ce kifaya amma bayar da ita ita ma farilla ce kifaya amma tana ayyana idan ya zamanto kai ne kadai kai shaidar kuma ya zamanto akan haƙƙin Allah ne kuma rashin yin shaidar zai zamanto a yasa ana dawoma a cikin haramun kamar kana nan mutum ya saki matarsa saki uku kai shaida akan haka kuma kaga ya ci gaba da zama da ita a cikin aure to a nan wajen in ba a nemi shaidarka ba sai ka je ka bada shaida saboda rashin bada shaidarka ya sa an keta haƙƙin Allah kuma an tabbata a cikin sabon Allah amma idan ya zamanto akan haƙƙin Allah ne ba za a rashin bada shaidar taka ba za ta sa a tabbata a cikin sabon Allah ba to nan ba wajibi bane ka bada shaida shine kamar ka ga mutum ya sha giya amma kuma yanzu ba shan giyar yake ba ya sha ya gama sha to nan ba wajibi bane ka je ka bada shaida cewa na ga wani yana shan giya amma ya halatta ka je ka bada shaida domin rashin bada shaidar taka ba za ta sa ya dawoma a cikin sabon Allah ba tunda yayi ya gama wajen haƙƙin ɗan adam kuwa to shi wannan ya halatta ba wajibi bane ka je ka bada haƙƙi mutane ne a mutum ne ya je ya biya bashi a gabanka ya biya bashi kaga ka shaidi wannan kuma aka ce ka shaida kai shiru ko kuma kace na shaida to ba wajibi bane ka je ka bada hukunci ka je ka bada shaida akan hukunci in ma yazo ya nemi ka je ka bada shaida ba wajibi bane ya dai halatta sai dai idan ya zama to babu wani wanda zai bada shaida kuma in baka je ka bada shaida ba haƙƙinsa zai salwanta to a nan wajen saboda taimakon dan uwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da shi yace unsur akhaka zaliman aw mazluma nan wajen dole ka je ka bada shaida saboda umarni ne annabi sallallahu alaihi wasallam yi kanka taimaki dan uwanka akwai abubuwa na tafasil na hukuncin shaida da kuma yanda alƙalanci yake wanda wannan yana cikin tafai da malamai suka yi babi guda akan alƙalanci da bayar da shaida amma asalin wannan babi wannan ayata daga cikin asalin wannan babi akan tsayar da hukunci da kuma ɗaukan shaida saboda Allah ko da ko wannan ya sa wato zaka taba haƙƙin wani ko haƙƙin kanka
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا
الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا يا قوة أنت فكي إيماني آمنوا بالله ورسوله ku bada gaskiya ku yi imani da Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam wal kitabil ladhi nazzala ala rasulihi da kuma littafin da Allah ya sassaukar ga manzansa sallallahu alaihi wasallam wal kitabil ladhi anzala min qabl da kuma littafan da Allah ya saukar kafin wannan littafin da ya sassaukar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida wanda duk ya kafirta da Allah da malaikun Allah da littafan Allah da manzanninsa da kuma ranar lahira to wannan hakika ya bata bata wanda yake manisanci daga shari'a wannan wasiya ce da Allah ta'ala yake yi ga mu'minai sawa'un mu'minai waɗanda suke masu tabbataccen imani ko kuma waɗanda suke su musulmi ne su a zahiri amma imani bai riga ya gama shiga cikin zuciyarsu ba yace ya ku wanda suka yi imani ku yi imani da Allah da manzansa saboda haka masu tabbataccen imani kira ne gare su kansu ƙara kammala imaninsu su ƙara himmatuwa da sha'anin imani su san menene shikashikansa menene yake bata shi menene zai inganta shi a cikin zuciyarsu su tabbata a kansa kuma su dawwama a kansa kada su bar wani abu ya raba su da imani har mutuwa ta zo musu suna kan wannan waɗanda kuma suke sun yi imani a zahiri kira ne gare su kan su inganta imaninsu su nemi imanin na gaskiya su yi imani da shi kada kawai su ce mun yi imani mu musulmi ne wanda wannan kira ne shine abinda wato malam mai ahlari ya bude littafinsa da shi da cewa awwal wajibin alal mukallif tashihu imani farkon wajibi akan kowanne wanda aka dora masa nauyin bin shari'a mukallafi baligi shine ya inganta imaninsa wannan yana ishara ne ga wannan umarni na Allah ta'ala da yazo a cikin wannan aya da yayi umar da Allah yayi umarni ga mu'minai su imani to ai tunan sun riga sun yi imani me ma'anar wannan su imani din ai su inganta imanin nasu wanda ya zamanto imanin sa naqisi ne ya mai da shi kamili wanda ya zamanto imanin sa fasid ne ya mai da shi sahih wanda ya zamanto kuma bashi da imanin ma gabaki daya yazo ya samar da shi wannan yana daga cikin ijazin alqur'ani kaga an fadin ma umarni guda daya amma ya haɗa dukkanin waɗanda zaka iya suranta umarnin zai hau kansu Allah ta'ala ya umarci mu'minai da imani wannan yana umartan su da su inganta imanin su da abin da yake ikhlasi da gaskiya da nisantar abin da yake bata shi da tuba daga dukkan abin da yake tawaye shi haka zalika wannan yana hukunta umarni gare su da cewa wanda bai samu ilimin imani ba bai san ilimin imani ba ba shi da ilimin aqida bai san ayyukan imani ba to shi ma yaje ya nemi abin da zai bashi wannan abin da zai sanya shi ya fahimci ma'anar imani ya samu ya san yadda zai samu itikadi na gaske domin wannan yana daga cikin imanin da aka yi umarni da shi haka zalika sauran ayyuka zahira da batina wanda salaf wanda magabata suka hadu akai to sannan Allah ta'ala yace wanda duk ya kafirta da Allah ya kafirta da mala'iku wanda duk ya kafirce ma Allah kafirci shine mutun yayi inkarin abinda yake yi wajaba ga Allah abinda yake haƙƙin Allah sawa'un a cikin wato abubuwan da yake aikatawa ayyukansa shine rububiyarsa ko a cikin abinda bayi zasu yi masa shine uluhiyarsa ko a cikin sunayensa da sifofinsa mutumin da duk ya kafirta da Allah wa mala'ikati ya kafirta da mala'ikun Allah ya kafirta da littafan Allah da manzanninsa da kuma ranar lahira to wannan ya bata mai manisanci daga gaskiya a cikin wannan bayanin ka'ida ce ta Allah cewa kafirci shine bata babu wani shari'a bayan kafirci hanyar kafirai kuma hanyar bata ce kuma a cikin haka akwai ta'aridi akwai ishara ga cewa su yahudawa ba akan gaskiya suke ba a cikin bata suke domin me domin yahudawa sun kafirta da waɗansu mala'ikun Allah sun ce da aka gaya musu mala'ika jibril suka ce zaka aduna minal mala'ika wannan ai shine makiyin mu cikin mala'iku suka ce da wanda yake zuwa da wahayi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba jibril bane sai su yadda da shi saboda kaga sun kafirta da mala'iku haka zalika yahudawa sun kafirta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kafirta da manzo ɗaya daga cikin manzanni ya kafirta dukkan manzannin sun kafirta da annabi isa wanda yake wannan sananne ne saboda haka sun shiga cikin abdalalul ba'id haka zalika munafikai imaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba imani ne na gaskiya ba haka zalika nasara sun kafirta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
sun kafirta da alqur'ani wanda ya kafirta da littafi ɗaya daga cikin littafin Allah ya kafirta dukkan littafan haka kuma wannan ayat ta kunshi raddi ga mushrikai da bayanin cewa hanyar su ita ma batace manisanciya daga shari'a domin me domin su kafirta da ranar lahira za'amal ladina kafaru allan yub'athu kafirai suna cewa ba za a tashe su ba sun kafirta da ranar lahira wa qalu in hiya illa hayatun ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr rayuwar mu ta duniya ce kawai mu mutu mu rai ba abin da yake halaka mu sai kawai juyawar zamani in zo mani yazo kowa lokacin sa ya tafi wataƙila kuma za a samu ta rayuwar wannan mu ba mu san wannan ba abinda suke faɗa kenan to Allah ya ce wanda duk ya zamanto haka aqidar sa take haka hanyar sa take to wannan ya bata bata mani sanci sannan Allah ta'ala yace innal ladina amanu haqiqa waɗanda suka yi imani thumma kafaru sannan suka kafurta thumma amanu sannan suka sake yin imani thumma kafaru sannan suka sake kafurta thumma zadu kufran sannan suka ƙara kafirci akan kafircin nasu lam yakunillahu liyaghfira lahum ba yadda Allah zai babu yadda za a yi Allah ya gafarta musu wala liyahdiyahum sabila wala yashriya su zuwa ga wata tafarki ga wani tafarki na shari'a wannan ishara ne ga waɗanda suke ridda su ridda su dawo addini su sake ridda su dawo addini to waɗannan ba za su taba mutuwa akan shari'a ba karshen su a cikin ridda za su tabbata Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu waɗansu malamai sun ce wannan ishara ne ga halin yahudu saboda sun yi imani da annabi Musa sannan suka kafirce masa yayin da suka bauta ma dan maraki sannan suka sake imani yayin da suka tuba sannan da annabi Isa ya zo suka kafirta sannan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo suka sake kafirta to wannan Allah ba zai shirye su ba to wannan duk da yake ba mutane ɗaya ne suka yi wannan ba ai ko amma jinsi ne duk daga cikin yahudawa wanda yake a jinsin irin waɗannan wato a jinsin waɗanda suka kafirta suka yi imani da annabi Musa sannan suka kafirta sannan suka sake imani da annabi Musa sannan aka samu daga cikin su wanda suka kafirta da annabi Isa sannan suka wanda suka zo suka kafirta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka yadda da abinda waɗancan suke to waɗannan Allah ba zai shirye su ba sabanin waɗanda suna ganin annabi sallallahu alaihi wasallam suke mubadara wajen imani maimakon su zada ƙara kafirci sai suke mubadara wajen imani irin su Abdullahi ibn Salam da sauransu irin su Muhayriq da sauran Yahudawa wanda suka yi mubadara suke gaggawa wajen bada gaskiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farkon zuwan sa Madina sannan a cikin wannan ayar akwai ishara ga wato me yawan tuba yana ko akwai ishara da wa'azi da ban tsoro ga me yawan tuba yana ga me tuba yana yawan komawa cikin sabo ya tuba ya sake komawa ya sake kutsawa cikin sabo cewa wannan zai kai shi zuwa ga Allah madaukakin sarki ya ki masa tawfiki ya dauke mu wafaka daga gare shi ya zama tuya mutu a cikin bata Allah ya kiyaye mu domin shi ita shari'a a hannun Allah ta'ala take kamar yadda Allah ta'ala yake cewa falamma zaghu azagha Allahu qulubahum yayin da suka karkata sai Allah ya karkatar da zukatansu kuma kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marratin wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun Allah ya ce sai muka jujjuya ganin su muka jujjuya tunanin kwakwalansu da kuma idanuwansu muka jujjuya gannansu kamar yadda ba su yi imani ba da ayar a farkon karo da ta zo musu ya zama to yadda ta sake zuwa musu ma ba za su yi imani da ita ba Allah ya kyale su a cikin duhunsu a cikin wato ɗagawarsu da shishikinsu da wucewa gonarsu da iri da wuce gona da irinsu da suke yi suna kai komo a cikin wannan
بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنهم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا.
A cikin ayar da ta gabata akwai nukta guda daya, akwai wata fa'ida muhimmiya da wadansu daga cikin malaman tafsiri suka yi ishara gare ta, shine a cikin fadin Allah ta'ala thumma zadu kufra, sannan suka ƙara kafirci akan kafircinsu. Kan cewa wato da wanda ya yarda da bi shude a cikin kafircinsa ba, wato wanda ya yarda da yawa ya yi ridda sannan ya sake imani, sannan ya sake ridda, sannan ya sake imani, sannan ya sake ridda, idan ya sake riddar, idan bai ci gaba a cikin kafircin bai sake dawowa, to Allah zai yafe masa. Idan wannan akan ridda ne, to haka zalika ma ballantana kuma akan sabo, cewa duk da ana ji masa tsoron rashin tuba, rashin tuban akan wato ya shude a cikin saban nasa. Amma da yayin da ya yi saɓon ya daina, bai ƙara saɓon ba, ya ce ya daina ya dawo ya zuwa ga shari'a, to wannan Allah maɗaukakin sarki ba zai hana masa yafewarsa ba. Kamar yadda ya zo a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam na bawa wanda zai yi zunubi sannan ya sake, sannan ya je ya tuba, sai Allah ta'ala ya ce bawana ya yi laifi, ya san cewa yana da Ubangiji wanda shi ne yake yafa zunubi, kuma shine yake ukuba akan wanda ya masa zunubi, na yafe ma bawa. Sannan idan ya sake yin zunubi, Allah ta'ala ya sake faɗa masa haka har sai ta kai ga lokacin da Allah ta'ala zai ce bawa na yafe masa, wato indai zai rinka tuba, indai yana tuba. Kuma ku sani fa cewa ba tuba irin tuban muzuru ba, tuba shine wanda Allah yake kira tuba, ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha, tuba zuwa ga Allah tuba wanda yake na gaske na alkhairi, shine tuba al-tawbatan nasuha, wanda ta hada yin nadama akan laifin da kai da neman Allah ya yafe maka, da kuma niyyar ba za ka saki komawa cikin saban Allah ba, niyya ta gaske ta azama akan ba za ka saki komawa cikin saban Allah ba, wannan shine tuba na gaske. Amma tuba da wadansu tuba kawai kace ka dauka kan cewa kawai ka fadi istighfari a bakinka shine tuba, wannan kuskure wannan ba shine tuba ba. Wadansu abin hayya kai gare su ba za ka ga kan cewar sai su je su ce ai sun je sun sa mallan ya ja musu istighfari 100 kai, wannan ma shine zai zama tuban a gare su. Akwai mallan yana nan zaune kawai sai a bashi sadaka, a je a ja masa istighfari, kuma ai masa istighfarin tanimud dari, akwai wani istighfari da ake cewa istighfarin tanimud dari, babu wani tanimud dari, tamimud dari ne, amma an canza saboda abu ne wanda aka kirkiro shi, abu ne wanda yake aka yi domin a bude mutane hanyar saban Allah madaukakin sarki wal iyazu billah, mutane suke wasa da Allah, wannan wasa ne da Allah. Tuba sahihi shine tuban da mutum yayi na barin zunubi da kuma mayar da haƙi ga masu shi idan ya zamanto haƙin ya rata da wadansu. Akwai bambanci, istighfari yana daga cikin shar'in tuba, neman gafara Allah, neman gafara Allah, amma yin istighfari ba shar'insa bane sai da tuba. Zaka yi istighfari ko baka da laifi, ko baka yi laifi ba zaka yi istighfari. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana istighfari a kullum sau 100, kuma ya shar'anta mana biyu, saboda haka ba sai ka yi laifi zaka yi istighfari ba, amma daga cikin shar'in tuba ka nemi gafara Allah tabaraka wa ta'ala ya yafe maka zunubinka. Allah ta'ala ya ce bashirul munafiqina bi anna lahum adhaban alima, wannan saboda ishara, saboda ayar da ta wuce ta nuna halin da munafikai suke ciki, domin munafikai suna daga cikin wani yana daga cikin halinsu. Idan sun zo suka ce sun yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan in sun je wajen shugabanninsu sai su ce ai suna nan akan kafircinsu, idan suka sake dawowa wajen mu'mini sai su ce suna nan a cikin musulunci, in suka koma wajen shugabannin nasu sake kafirci, su sake kutsawa cikin kafirci, ai mummunan shiri domin yakin addinin musulunci da su, domin a yaki addinin musulunci da su. To wannan shine halin munafikai, shi yasa Allah madaukaki kamar wato ayat da ta gabata tana ishara ne ga halin munafikai, to shine sai Allah kuma ya faɗo wato akibarsu. Allah ya ce bashirul munafiqina, kayi ma munafikai bishara bi anna lahum adhaban alima, da cewa azaba mai radadi matabbaciya ce a gare su. An kira abun bishara domin a gwale su, wato su ce ah yau mu kuma ake ma bishara, sai kuma daga sun zo sai su ji an ce ai azaba ce mai radadi yace au ashe saboda haka wannan usubi ne na alqur'ani na wato a nuna musu abinda zai da ƙara musu bakin ciki ya da ƙara musu wato ya da ƙara fata su su wane ne waɗannan munafikan Allah ya bayyana su cewa alladina yattakhiduna alkafirina awliya'a min dunil mu'minin sune waɗanda suke rikar kafirai masoya majibinta lamari min dunil mu'minin suke barin mu'minai ba sa daukan su a masoya ayabtaghuna indahumul izza shin suna neman daukaka ne a wajen kafirai fa innal izzata lillahi jami'a to ita daukaka gabaki dayanta a wajen gabaki dayanta ta Allah ce gabaki dayanta ta Allah ce aka kawo da lamul milk wal ikhtisas wato ta Allah ce shi kadai kuma aka kaddamar da sunan Allah domin alhasr a nuna kan cewa ita daukaka gabaki dayanta a wajen Allah take shi kadai ba a wajen waninsa ba wato wannan shine kebantacciyar sifar munafikai cewar in alamar su shine suna daukan kafirai masoya majibinta lamari wanda suke musu kyakkya wato kebantacciyar soyayya da alaka da dangantaka banda mu'mine ba za su ji sun sake ba sai sun shiga cikin kafirai in suna tare da kafirai sai su ji suna tare da ƴan uwansu suna tare da masoya amma ko in suna tare da mu'mine to akwai abin da yake ba za su sake tare da su ba ka san sai a hankali fa yanzu nan sai su dauke ka san sai zai kai ka su baro wato ba za su sake tare da su ba saboda me saboda ba su riga sun amince musu ba tunda ba su da gaskiyar imani dan haka wato shi sha'anin alwala wal bara soyayya kebantacciya da jibintan lamari wilaya ita ce asalin abin da yake nuna gaskiyar imani rashin ta kuma shine abin da yake nuna wato rashin imani dan haka ne duk wanda zai zamanto kan cewar ya nuna wata kebantacciyar alaka taimako da soyayya ga makiya addinin Allah to wannan alama ce akan cewa imaninsa ba da gaskiya yake ba cewa imaninsa ba da gaskiya yake ba kuma a nan wajen yana da muhimmanci ƴan uwanmu da suke cikin harkar tsaro ƴan uwanmu da suke cikin harkar tsaro musulmi su san cewa Allah ta'ala ya ce innama waliyyukumullahu wa rasuluhu walladina amanu waliyyunku masoyinku majibincin lamarinku shine Allah da manzansa da mu'minai kada su dauka rantsuwar da aka sa su suka yi aikin nan ta sanya su dauka wanda ya ba su aikin da suke karewa da gwamnatin da suke karewa ta zamanto tace maimakon Allah da manzansa da mu'minai ya zamanto su ce za su kare gwamnati za su kare koda akan fata take koda akan yakar addini ne su hada kai su ba su yadda a hada kai da su domin a cuce addini su waɗanda ba musulmi ba ba sa hada kai da gwamnati wajen a cuce addininsu nan wani labari wanda yake sananne ne shahararren labari wanda aka kama makamai a wani dakin bauta na waɗanda ba musulmi ba da aka je aka rubuta rahoto aka tura wajen babban headquarter domin a dauki mataki me ya faru wanda ya ga rahoton sai ya zamanto dan wannan addinin ne yana ganin rahoton sai ya danne shi sai da ya je ya gaya musu ya ce aje a kwashi duk makaman nan da aka kwashe aka boye sannan ya mika da ya mika aka ce to aje ayi bincike da aka tashi na dada yan binciken sai aka sa musulmi saboda shi ya san cewa ba za a samu komai ba suka je suka yi bincike ba su samu komai ba a wajen suka ce a wannan rahoton ƙarya ne to kaga nan ya nuna wilayarsa ga wa take ga aikinsa ko ku ga addininsa to kafiri ya haka ballantana musulmi kai musulmi idan kai wilaya ga aikinka akan tozarta addininka to Allah ya ce ka zama munafiki ka rabu da imani kwata-kwata to don haka a nan wajen ya kamata musulmi su zamanto ala basira ba a ce aikin tsaro bai dace ba aikin tsaro dole ne musulmi su farilla ce kifaya amma dole ne su san cewa wilayarsu ta zamanto ga addininsu ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma mu'minai Allah ta'ala ya ce ayabtaguna indahumul izza su munafikai izza suke nema al-izza ita ce daukaka da girma a duniya saboda suna ganin su ne a sama to kada su dauki wannan al'amarin haka yake domin ita izza daukaka gabaki dayanta ga Allah take shi kadai dan ka gansu yau a sama ba za su tabbata a sama ba Allah ta'ala zai kawo juyin juya hali domin al'aqiba ga mu'mine take saboda haka ma gara su kasance tare da Allah domin in dai izza suke nema to a wajen Allah za a same ta ba a wajen makiya Allah ba sannan Allah ta'ala yace wa qad nazzala alaykum fil kitabi hakika an saukar muku an sassaukar muku wato ba so ɗaya ba umarni yazo bayan umarni a cikin alqur'ani alkitab anan shine alqur'ani an sassaukar muku a cikin alqur'ani an idza sami'tum cewa idan kuka ji ayoyi ayatillahi ayoyin Allah yukfaru biha ana kafirce musu wayustahza'u biha ana yin izgili da ayoyin Allah fala taq'udu ma'ahum kada ku zauna tare da waɗanda suke kafirce ma ayoyin Allah nan kada ku zauna tare da waɗanda suke izgili da ayoyin Allah hatta yahudu fi hadithin ghairi har sai sun kutsa cikin wani zancen daban ba wannan ba innakum idan mithluhu idan kuka zauna tare da su to ku a lokacin nan kun zamanto tamkar su inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a allah mai tattara munafikai ne da kafirai gabaki ɗayan su a cikin wutar jahannama wato wannan ya nuna wannan uslubi ne da allah na alqur'ani na wato tadarruji wajen tarbiya saboda a farkon musulunci munafikan nan sun kasance yawancin su daga cikin al-ansar ne da kuma daga cikin yahudu wanda an saba ana zama tare da su suna zama a cikin majalisin to Allah ta'ala yace to in har za ku zauna a cikin majalisin tunda sun riga sun saba ƴan uwansu ne abokan su ne tare suka taso to in har za ku zauna a cikin su to ya kamata ku bayyana musu bara'a cewa yayin da suka bayyana kafircin su suka bayyana izgili ga addinin musulunci to kada ku ci gaba da zama tare da su su ga kan cewa ba kwa tare da su hamiya ta addini zafin imani ya bayyana a lokacin nan ku nuna kan cewa imani yafi a ce sun yi imani yafi soyayyar su gare su soyayyar da suke da ita da alaka da dangantaka da take da ita da suke da ita tare da su kamar yanda ya faru wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya tuho akan wani jaki Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yana zaune a majalisin sa tare da shi akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba akwai yahudawa yana zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa zai wuce sai Abdullahi ibn Ubay sai ya kama hancin sa ya kama rigar sa ya rufe hancin sa janye wannan jakin nata warin sa ya dame mu janye shi yake mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana a cikin majalisin sai aka samu daga cikin musulmi ne tashi so mai masa inkari waɗansu kuma daga cikin munafikai suka ce za su kare dan me za a ci mutuncin dan me za a ci mutuncin shugaban su Abdullahi ibn Ubay dan me wani zai tashi ce zai masa inkari har aka nemi ai fada tsakanin musulmi da kuma munafikai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwantar musu da hankali yace a'a ku kyale sannan ya tafi to wannan haka ya kamata mu'mini yayi idan kana zaune a cikin inda ake kafirci to in ma dai ka tashi kai inkari wanda yake shine yafi idan ba za ka iya inkari ba to ka tashi daga wajen amma ka zauna a wajen kana jin kafircin koda kana ki a cikin zuciyarka to wannan ayat ta yi inkarin wannan tunda Allah ta'ala ce innakum idan mithluhum za ku zamanto tamkar don ba abinda zai nuna bambanci shine a gani a fuskar ku kan cewa kuna kin wannan shine ku tashi daga wajen hatta ya kudu fi hadithin ghairi in suka kutsa cikin wani zance daban to babu laifi ku ci gaba da zama tare da su wannan a farkon musulunci kenan haka aka dauko abin kafin daga baya ma aka ce gabaki daya aka ce a kaurace musu to wannan a irin wannan tana faruwa zaka ga a cikin tarurruka sawa'un taron siyasa saboda siyasa ce wanda ake ba da sunan addini ba ko kuma taron kulle-kulle ko taron aiki tunda gwamnati ce idan gwamnati ce wadda take babu ruhi babu addinin musulunci a gabanta zaka ga a cikin irin wannan taron zaka ga wani ya saki bakinsa musamman in yana ganin kan cewa yana da iko a wajen akan addini akan masu bin addini kuma akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to anan wajen idan mutum Allah ta'ala ya ce idan irin wannan ta faru fala taqudu ma'ahum kada ku zauna a wannan majalisi ko me ake yi ko duniyar nan za a baka kada ka zauna a nan ballantana karkari a ce za a yi maka kwere a aiki ko kuma a ce za a sallame ka idan an sallame ka fa innal izzata lillahi jami'a izza gabaki daya a wajen Allah take Allah ta'ala yace innakum idan mithluhum in baku tashi ba kun zamanto tamkar su sannan Allah yace zai tattara munafikai shi Allah mai tattara munafikai ne da kafirai gabaki daya a cikin jahannama wannan ishara ne ga cewa musulmin da suka zauna tare da kafirai da suke kafirta da ayoyin Allah suke izgili da ayoyin Allah su ake kira munafikai shi yasa aka ce inna Allaha jami'ul munafiqina, ai wato musulmin da suka ji ana kafirce ma Allah ana izgiri da shi ba su tashi ba, suka ci gaba da ma tare da kafirai, sun zama to munafikai, musamman idan suka bayyana yarda akan wannan. Sai wanda suka zama to suna da uzuri, wanda suke jin tsoron wato rayu, wanda suke jin tsoron ransu suka zauna saboda taqiyya. An halatta zama cikin taqiyya ka bayyana wilaya a zahiri ba a batini ba, ka bayyana cewa ka bayyana cewa kai ma wato baka kisu ba, ba mai gaba da su bane, ba warar ba wanda ya ware kansa bane daga gare su, a zahiri ba a batini ba, kada ka yadda da abu, shi ma sai in kana jin tsoron kisa, amma shi ma kai ka dauki azima shine yafi maka, in ma da za abun zai kai ya zuwa ga ka rasa ranka ne lokacin nan zai zama to kai mutuwar shahada. Kuma wannan ayar ta nuna kan cewa istihza'i, yin izgili da ayoyin Allah kafirci ne, domin Allah ya haɗa su a matsayi ɗaya. Izgili da ayoyin Allah shine kai izgili da wani umarni na Al-Qur'ani ko na sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, abin da ya tabbata na hukuncin addini kace zaka yi izgili da shi, wanda sau da yawa waɗansu mutane suna faɗa cikin wannan saboda jahilci. Kaji mutane suna izgili da gemu, ko mutane suna izgili da masu ɗage kayansu, mutane suna yin izgili da waɗannan abubuwa, alhali alamomi ne na addinin Allah, wanda ya izgili da su yana daga izgili da alamomin addinin Allah yana daga cikin kafirci. Saboda haka mutum ya kiyayi yin irin waɗannan saboda ya ji ana yi, ko kuma saboda ya zamanto ya yi.
الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستعوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
سنة الله يبينا abin da yake tabbatar ma musulmi wato halin munafikai cewa soyayyar su ga kafirai take, mu'mine kuwa babu wani abu tsakanin su da su in banda adawa. Allah ya bayyana sifar su cewa alladhina yatarabbasuna bikum, sune waɗanda suke muku jiran daku, suna sauraro su ga yaya ƙarshen al'amarin zai kasance, ƴan gefe masu jemagu sune waɗanda suke muku jiran daku. Fa in kana lakum fathun min Allah, idan wata nasara ta samu gare ku daga Allah, idan nasara ta zo daga Allah, Allah ya kira ta al-fath, budi wato tabbatacciyar nasara ta zo gare ku daga Allah, qalu alam nakum ma'akum, sai ai dama ba muna tare da ku ba, ai muna tare da ku. Wa in kana lil kafirina nasibu, idan ku rabo ya kasance ga kafirai, qalu alam nastahwid alaykum wa namna'akum min al-mu'minin, sai ba mu kasance yanzu ba ku san cewa mun samu dama a kanku ba, amma muka rinka hana ku, muka rinka hana mu'minai da su samu jirin da su samu galaba a kanku, da tona asirinsu da muka rinka yi, mun samu damar da za mu samu nasara a kanku, amma sai muka sa ba mu yadda an samu nasara a kanku ba, saboda mu ne muke muku yaƙi ta ƙarƙashin ƙasa. فالله يحكم بينكم الله تعالى يقول فالله يحكم بينكم يوم القيامة تو الله زي هكونشي سكانو قرآن القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا كما الله بازي سن يتفرك الرنجاي كافري با أكم مؤمنين الله تعالى يقول وإن كان للكافرين نصيب أما يقول فإن كان لكم فتح وجن أبن ديك مؤمنين سيكراش فتح إنسنا دفتح شيني نصر دو ومما amma kafirai sai ya ce nasib, in suna da rabo bai kira su fatihi ba, domin kafirai ba su taɓa samun fatihi daga Allah, ba zai taɓa ba su nasara da wamamma ba, sai dai Allah ya ju a kawo wani juyi da za a ga kamar su ne suka samu rinjaye a zahiri na ɗan wani lokaci kaɗan domin wata hikima tasa, amma al'aqiba karshen al'amari nasara ta dindindin ga mu'mine take. Su ba kafirai sai dai Allah madaukakin sarki ya kawo wani juyi wanda zai zama to kamar a zahiri su ne suka samu rinjaye domin su rudu kuma domin mu'minai su izina. Shi yasa sai Allah ya kira shi wa in kana lil kafirina nasibun. Sannan Allah ta'ala ya ce walan yaj'al Allah lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah ba zai sanya tafarkin rinjaye ga mu'mini ga kafirai ba akan mu'minai. Wannan alƙawari ne da Allah ta'ala ya yi. To la'alla musulmi za su ce to ta yaya za a yi alƙawarin Allah gaskiya ne yanzu gashi kafirai su ne suke rinjaye akan mu'minai. Na farko dai muka dauka dangane da tarihi ne wannan ya tabbata. A zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai sanya tafarkin rinjaye ga kafirai akan mu'minai ba. Duk wani kafiri da yake gaba da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya zo ƙasa da shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da ya zama to jaziratul arab gabaki dayanta sun musulunta. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yabqa dinani fi jaziratil arab, kada addinai biyu su zamanto sun wanzu a jaziratil arab. Sayyidina Umar ya kori yahudu daga Haibar suka koma Adriat kasar Sham. Kuma khulafa'ur rashidin basu gama ba sai da ya zamanto gabaki ɗaya kafirin da suke adawa da Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya tura musu wasiƙa duk sai da suka zamanto karkashin sa. Kisra na Farisa ya rasa daular sa. Hiraqal a lokacin yakin Yarmouk ya tsere ya tafi Constantinople Constantinople kasar Greek. Ya dubi kasar Sham yayi sallama da ita yace sallamar wanda ba zai taba dawowa gare ki ba. Haka zalika sarki Muqawqas na Misra shi ma ya rasa mulkin sa. Saboda haka sai da wannan ya tabbata ya zamanto kan cewar babu wani kafiri wanda yake da saidara akan mu'minai. To haka alƙawarin Allah ya tabbata. To mu kuma fa a yanzu za mu ce alƙawarin Allah ya saba da muke ganin su yanzu a suna yi mana rinjaye saboda ba mu yi imani irin na imanin sahabbai ba. Da za mu yi imani irin imanin sahabbai alƙawarin Allah yana nan tabbas ne. Kuma duk lokacin da musulmi suka yi wannan imanin za mu ga yadda Allah yake sanya daular a kansu. Haka aka yi a zamanin al-mamalik su Salahuddin al-Ayyubi kafin shi Nuruddin Zanji shi ya soma dawo da jihadi da ruhin jihadi da imani na gaske. Haka zalika aka yi a duwal na musulunci da suka yi daular Uthmaniyya akan haka aka gina ta. Asali murabitun ne al-Ghuza haka ake ce musu. Haka daular murabitun haka daular Shehu Usman dan Sodio. Duk lokacin da musulmi suka yi riko da imani na gaskiya haka Allah madaukakin sarki zai ba su rinjaye akan kafirai. Wannan alƙawarin Allah ne. Kuma duk da yake alƙawari ne malamai su dauki hukunci daga wannan. Don haka ne suka ce ba zai halatta musulmi ka ai kafiri ya auri musulma ba. In kafiri ya auri musulma ya zamanto kafiri ya yi rinjaye akan musulmi kenan. domin ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Saboda haka koda aya ma bata sauko ba abinda hukuncin wannan ayar yake nunawa ya nuna bai halatta musulma ta zama to karkashin kafiri ba. Kuma shi yasa ba a sayar ma da kafiri baiwa musulma. Idan kafiri yazo cinikin baiwa a kasuwar da ake saida bayi idan baiwar musulma ce ba za a sayar ma da kafiri ba. Wannan duk da yake wato alƙawari ne na Allah amma malamai suka ɗauke shi ya zamanto hukunci ake hukunci da shi wanda yana da furo da dama waɗanda malamai sun kakkawo su a cikin littafansu musamman a cikin ahkam ahli dhimma hukuncen wato kafirai da suke zaune ƙarƙashin kafirai duk sun bayyana su. Wanda suke son ƙarin bayani sai su je cikin waɗannan littafai su duba. Wannan don haka wannan alƙawari ne ga da Allah ta'ala ya yi al'ummar musulmi da ya kamata mu gaskata alƙawarin Allah. Kuma shi yasa Allah madaukakin sarki a cikin addu'ar da ya karba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ba zai taba sallaka kafirai akan mu'minai ya zamanto kan cewa sun gama da su kwata-kwata ya zamanto babu sauran addini ba. Mu duba lokacin Tatar sun yi abinda ba a taba yi ma duniyar musulmi na barna ba. Tun daga kasar Rasha, tun daga can gabas ɗin kasar Rasha ƙarshenta suka taso suke rusa hedikwatoci na addinin musulunci. Da musulunci ya daɗe a nan suke karkashe malamai, suke karkashe sarakuna da dakarun musulunci, suke rusa ɗakunan karatu, suke ƙona littafai, suke dilmiyar da wasu a cikin koguna har suka dangana ya zuwa ga Baghdad suka kama sarkin musulmi na wannan lokacin al-Mu'tasim suka yanka shi suka kashe shi da dukkan mutanen ƴaƴan gidansa kafirai yahudawa da nasara suka bayyana kafirci suka bayyana cross suka rinka kada kararrawa suna murna an kawo musulunci ya zo ƙarshe munafikai ƴan rafida ƴan shi'a suka rinka farin ciki kaji suna farin ciki da rusa addinin musulunci saboda su musulunci nasu na ƙarya ne amma wannan bai zama to ƙarshen musulunci ba basu kai zuwa ƙasar Sham ba Allah ya sanya hidikutan musulunci ta koma Sham daga nan ma ta tattaro ta koma Misra daga baya al-Malikul Muzaffar yaje ya fuskance su a Ainu Jalut a cikin watan Ramadan na shekara 685 aka yi arangama da Tatar a karan farko a cikin tarihin Tatar bayan shekara 120 ba su taba samun wata rundunar sojoji da ta yi galaba da ta yi nasara a kansu ba sai a wannan karan Allah ya karya su wannan ya kawo ƙarshen su Allah ya karya ƙarshen su saboda haka ba yadda za a yi Allah ya sallada kafirai akan musulmi ya zama sun gama da su ba inda ake musulunci don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imina 'alal haqq la yadhur a wata riwayar la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imina 'alal haqq mansurin la yadhurruhum man khalafahum wala man khazalahum hatta ya'ti amrullah ba za a gushe ba ana samun wata jama'a daga cikin al'ummata suna tsaye akan gaskiya ana taimakon su akan gaskiya Allah yana ba su nasara wanda suka saba musu da waɗanda suka ki taimakon su ba za su tushe su da komai ba har sai al'amarin Allah ya zo an ce ma'ana har sai al'amarin Allah ya zo har sai tashin alkiyama ya zo saboda haka ba zai yiwu ba a zaman tokan cewa a bayan ƙasa babu wanda suke addini na gaske kuma Allah yake taimakon su akan wannan addini komai karancin su wani lokaci su yawa ya zama to sun mamaye duniya waɗanda cikin lokaci kuma zaman to ƴan kankani saboda haka kai burinka musulmi ka zamanto kana cikin waɗannan ko ba lallai ne sai sun zamanto a waje ɗaya ba kamar yadda Imamu Nawawi ya faɗa ba lallai ne sai sun zamanto a waje ɗaya ba sharaɗin su zamanto suna tsaye kyam akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma in ma ba a taimake su akan wannan ba in ma an saba musu wannan ba zai sanya su su bari ba suna nan akan addinin gaskiya wani lokaci mutum ɗaya ne a cikin al'umma baki ɗaya a waje baki ɗaya wani lokaci ko mutane da yawa ne wani lokaci malamai ne wani lokaci kuma ka samu masu ibada ne wani lokaci ka samu masu kuɗi ne wani lokaci ka samu sarakuna ne wani lokaci ka samu manoma ne talakawa wani lokaci ka samu makiyaya ne haka Imamu Nawawi ya sharhi wannan hadisi yace zaka iya samun su a ko'ina sifar tasu ita ce wannan wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk wannan tahqiqi ne ga wannan alƙawarin Allah na cewa Allah ba zai taɓa sanya sai dara da sulɗa da rinjaye na gabaki ɗaya mai dindindin ba ga kafirai akan mu'minai Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu a cikinsu Allah kuma ya sanya mu a cikin masu taimakon addininsa Allah ya daɗar da Allah ya sanyaya idanuwanmu da ganin nasara mai ɗoriya ga wannan addini a cikin rayuwarmu يا رب العالمين إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك